الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a, wanda yau 10 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace da 27 ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 55 a jerin surorin Alkur'ani, wanda yau mun tashi aya ta 29. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin manyan sifofinsa, wanda subhanahu wata'ala shi kadai ne yake bantu da wannan sifa. Yace yas'aluhu man fis samawati wal ard, duka wanda suke cikin sammai da ƙasai suna roƙon Allah, suna tambayar Allah buƙatunsu. Kullu yawmin huwa fi sha'an, a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana cikin wani sha'ani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa, ya ku jama'ar aljanu da mutane? Sanafurugu lakum ayyuha thaqalan, ba da wani lokaci ba, wato za mu yi muku hisabi, ya ku taron mutane da aljanu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa? Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya ba mu labarin kansa da kuma labarin bayinsa. Yace yas'aluhu man fis samawati wal ard, a nan ba a kawo muku ulin bihi ba, za mu samu cewa ita kalmar sa'ala tana yin ta'addi zuwa ga mafu'ulai ne. Ka ce sa'ala ustazahu alkitaba, ko alƙalama, ko aljawaba, ko almas'alata. Kaga ustaza shine mafu'ulin bihi al-awwal, almas'alata ko alkitaba ko alƙalama shine mafu'ulin thani. To anan ba ambaci ɗayan mafu'ulin ba, ma'ana ba ambaci mafu'ulin sani ba, saboda yawan sada faɗinsa yadda ba zai iya lissafuwa ba. Allah yake cewa wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai duk suna tambayar Allah. Wannan tambayar ko dai ya zamo bilisanil hal ko bilisanil maqal. Suwa ne ne a cikin sammai? Mala'iku. Daga cikin abinda suke roƙon Allah, kamar yadda Allah ya hikaito a cikin suratul mu'min ko suratul ghafir, kamar yadda kuka fi sabawa, Allah yake ta'allabina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu ربنا وسيك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى اتكين wannan ayoyi sai an bato wani tagoma shi da yayi mana na musamman wanda da yawa ba mu ba san da shi ba Allah sai an bace mala'iku kito alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu mala'iku da suke dauke da al-arshin Allah subhanahu wataala da ma wanda suke daura da al-arshi Allah yake ta yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi game da godewa Allah subhanahu wataala wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah wa yastaghfiruna lilladhina amanu kuma suna nema gafara ga wanda suka yi imani Allahu akbar wannan yana nuna maka matsayin imani da Allah da kuma darajar sa a wajen Allah da ma mala'iku kana kwance kana bacci a matsayinka na mai imani kana ofishinka kana kasuwarka kana gonarka mala'ika yana ta yi maka aikin da baka bashi bakwabo ba suna cewa rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwace dukkan komai ta fuskar jin kai da kuma ilimi faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma wanda suka tuba daga laifuka wattaba'u sabilak kuma suka bi tafarkinka waqihim azabal jahim Allah ka tsare su ka kange su ka nesanta su daga azaba ta wuta rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya Allah ka shigar da su aljanna ta ni'ima ta dawwama wanda kai musu alƙawari wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ga wanda kuma ya zamo sun zamo na kware sun zamo nagartattu min azwajihim wanda suke daga cikin wato ainihin matan su da iyalan su da dukkan duriyarsu wa man salaha min azwajihim min abaihim da amdaga ubannin su wa azwajihim wa dhurriyyatihim wato iyaye ma sun shigo sannan kuma iyalanka zuriya duk sun shigo innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi mai hikima waqihim sayiat kuma Allah ka nefanta su daga dukkan wani abu wanda yake mummuna suka ce wa man taqi sayiat yawma idin faqad rahimta duk wanda ka nefanta shi daga mummuna a wannan wani to lalle Allah subhanahu wataala ka ji kansa shahid anan mala'iku suna roƙon Allah amma abin sha'awa ba wata bukatar su ba a wannan aya abinda suke roƙo maslaha sai ta masu imani Allah ka saka mu a cikin masu imani na gaskiya to kaga wannan ya nuna so kan su mala'iku suna roƙon Allah akwai abubuwan da ba mu san su ba suna roƙon Allah to mu kuma da muke ban ƙasa malamai suka ce addu'o'in mu kala biyu ne akwai as-su'alu bilisanil maqal da kuma bilisanil hal ko dai roƙon Allah a furta Allah ba ni kaza Allah kare ni daga kaza Allah ka yaye mun kaza duka bukatun da ba sa wuce ɗayan ukun nan abinda kake so Allah ya baka abinda kake so Allah shi yaye maka ko kuma ya kare ka daga gare shi to wannan malamai suka ce mafi yawa yana kasancewa ne a wajen mu'minai mu'minai su ne aka sani sun sallama ma Allah kuma suna roƙon Allah suna rusuna ma Allah subhanahu wataala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah yake ta wa qala rabbukum Ubangijinku subhanahu wa ta'ala yace ud'uni ku roƙe ni ku tambaye ni in kuka yi wannan astajib lakum ni kuma zan karba muku Allah ba zai faɗi abin da ba zai yi ba ud'uni astajib lakum kun ga sai aka ce ud'uni ku kiraye ni nan ba a yi takasitin abin da zaka tambaya ba in kuka yi wannan astajib lakum ni kuma zan karba muku wa ya isa ya daki kirji a yau ya ce mutanen unguwarsa kadai kowa ya tambaye shi abin da yake so kuma ba da gajiyawa ba ba da jinkiri ba za a yi ta baka yi ta baka yi ta baka ba wanda ya ce wannan duk wadatarka ka ce wai kai a unguwarka ka dauke wa kowa komai kuma kofa a bude take ba za ka iya ba dan Allah ya nuna matsayin addu'a da roƙonsa sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati duk wanda suka yi girman kai daga barin bautata ku kalli wannan usulubi ud'uni bai ce innal ladhina yastakbiruna an da'wati ba sai ce an ibadati dan a nuna mana addu'u huwa al-ibada addu'a ibada ce me yasa addu'a ta zama ibada domin tana nuna kaskancin mai yinta da kashinsa da nuna bai isa ba bai kai karan kadaniya a wajen Allah ba Allah ya ce na ifi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane gabaki da Allah bai toge ba malami ne kai sarake ne kai mai mulki ne kai mai kudi ne kai dan binne dan kauye matashi wanda ya gama tashi duk gabaki daya Allah ya ce antumul fuqara ku ne mabukata duk wadata ka kana da bukata a wajen Allah ko akwai wanda kudin sa kai baya bukata a wajen Allah ko baka bukatar kudi kana bukatar ka ne kai tsuguno ya fito lafiya ko baka da wannan bukatar kana da wannan bukatar ko baka da bukatar komai kana so Allah ya baka lafiya ko baka da bukatar kudi kana so Allah ya baka kariya ko baka da bukatar kudi kana so Allah ya kula da rayuwarka da ta iyalanka ba gunda ba ya san wannan ashe kenan dan adam mai bukata ne to anan sai malamai suka ce ita addu'a a wajen dan adam dayan biyu ko kaga bukatar ka ko ba ka gani ba to duk wannan ibada ce tunda ka roki Allah ka nuna baka da shi tunda ka roki Allah ka nuna kai kasashe ne tunda ka roki Allah ka nuna cewa shine mai bayarwa domin wanda baya bayarwa ai ba a roƙonsa to Allah ya tara sifofi na wadata da kuma bayarwa shi ya sanya wani mai hikima ke cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah fushi yake da kai lokacin da ka ki roƙonsa in ka nuna kai ka wadata ba za ka roƙi Allah ba to kai ba komai bane kuma ba ka da daraja a wajen Allah don ka zamo mai girman kai shi yasa waccan ayar da muka karanta yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai da gabarin bauta ta shi mai roƙo na to za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu me yasa ka ce suna kaskantattu domin a duniya ya nuna shi mai girma ne akwai wanda suke wannan suka bakin hadin mutum ya ce ai shi wallahi da shekara kaza bai taba daga hannu ta Allah ya masa wani abu ba sai mu ce kash ka fahimci kuskure wannan ba burgewa bace ba wannan wauta ce da rashin sanin kiwon kai da rashin sanin kai wane ne da rashin sanin wane ne Allah subhanahu wataala saboda haka wannan shairi yake ta Allahu yaghdabu in taratta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi kuma dan adam lokacin da zaka roke shi to lokacin da zaka fushin sa don Allah ka gwada daga yau ka je gun wani wanda kana ganin sa da kima yana ganin mutuncinka ka kwashi babbar riga ina ba ka yi rawar Ne ke yi sallama kake da dai a tare ka hannu biyu barka akan akara baka Allah bismillah bismillah zauna sai kun gama gaisa zaka ce wallahi la ma dai ranka da kasar dai halin rayuwa to dai dan matsaloli ne suka taso to kun saba irin wannan abubuwan to shi yasa da zuwa dan taimaka to zaka ji dan yadda mu yi shi anjima anjima to za mu gaisa sai mana ta shika ta sai sai an gama yanke shawara to bayan sati dai sai komawa kaga karban da yayi maka da farko zai maka haka a tsayu da wannan ka samu wannan yau kuma kai kuskure ka zo a tabbin ita ma bukatar ce to din ka zo a tau kuma aka ce kai ne wallahi da zai fito magarshi sai a ce ma akwai uzuri sai saboda haka kai kullun shi kenan kai ne kaza sai kaza to shi saboda ke ta walau ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u da zaka tambayi dan adam turbaya kasa kace wanda Allah ba ni kasa ne dai bo ya baka gobe ka dawo kace da Allah wa ni kasan nan dai na dawo to in yi maka rayu sake diba karo na biyu ya baka in ka dawo nan ku ce kai baka da hannu ne ka diba da Allah ka tafi kaga ba wani aiki bane ba tsiyowa akai balanta na ce kudi ya kare turbayan nan wallahi idan zaka tambayi dan adam wata sai ya kosa to shi ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rayuwa ya fada mana kalmomi masu tsada yace izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma inda an-nas yuhibbuka Allah kayi tsantseni kayi gudun duniya Allah sai ya soka duk mutumin da yake tsantseni ba duk abin da yazo zai antaya a bakin sa ba ba duk kofar da ta bude ya rifta ba sai in ya san daidai ne a ga koko ba daidai bane a fasa duk abin da zai shigo hannunka gashi nan falla falla to ta wata hanya ya shigo ko menene hukuncin musulunci akai duk wanda zai wannan Allah zai so shi sai ce wazhad fi ma inda an-nas ka guji abin da yake hannun mutane yuhibbuka an-nas mutane za su so ka shi yasa Bahaushe yace duk wanda ya mika hannu ba zai mika kafa ba inda ya mika hannu sai dai ka lankwashe kafarka haka ne ko ba haka bane a su biyu ba sa mikuwa in ka mika dai to sai dai ka lankwashe daya Allah ya datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala shine mawadaci wadatar da ba ta karewa shi ya sanya manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da kun karanta a cikin arba'un hadis yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin haka ne ko cewa da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanunku da mutanenku za mu haɗu wuri ɗaya kowa ya roƙi Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ku duba fa aka ce ba fa duje ake magana ba ba Najeriya ake magana ba ba fa fadiya duniyan nan ba ka tuna wanda suka mutu sun fi rayu yawa to duk a ce Allah ya dawo da kowa mu haɗu kowa ya ce Allah ba ni Allah ba ni kuma Allah ya wa kowa komai da yake so Manzo Alaihi Salam yace to wannan bai rage komai a cikin dukiyar Allah da arzikin sa ba sai irin abin da inda zaka tsoma allura a sai kuka fito da ita to abin da ta rago to shine ya rago mai allura ta rago kila ma haka za ta fito kamar banda zaran kila shi zaran zai dan tabo wani abu ita kanta allura ta saka fitar sai ka duba ka ga ba komai a jikin ta ma'ana da kowa zai roƙa Allah ya bashi wannan bai rage komai a arzikin Allah subhanahu wataala ba shi yasa duk abin da Allah zai bayar sunansa falala menene falala shine allazi la yutaji ilai duk abin da ba buƙatar sa sunansa falala yanzu a ce ka ci abinci ka goce ka rasa yadda zaka yi da shi in ma wani bai zo ba zubarwa zaka yi to sai wani ya zo sai ka bashi to wannan abin da ka bashi shine falala ma'ana abin da ba ka da buƙata a kansa amma kai ko ni kila inda wani abu ya zama falala yanzu to kila bayan wasu lokuta zai zama haja wani abu ne kila ba ka da buƙata sa yanzu za ka iya ba wani amma da za ka aje bayan wasu lokuta za ka iya buƙatar wannan abu dan adam kenan To saboda haka wannan yake nuna wadatar Allah subhanahu wata'ala. Wannan yake to ainihin ina ta addu'a Allah ka bani kuɗi, Allah ka bani kuɗi, Allah bai bani ba. Wayyo, baka san gatan da Allah ya yi maka ba. Dai wa za ka yi addu'a kaman yadda muka sha faɗa. Ko dai kana da laifukan da istighfari ba zai kankare maka ba. To shi kuma Allah yana son ka da rahama. Sai ya ki baka wannan abin da kake so. Sai ya yabe maka wa'incan gingima-gingiman laifukan. Wanda da za a yaye maka hijabi sai ka yi sujuda ka gode ma Allah. Ko kuma ta yiwu. Wannan abin da kake so a baka, to zai zama maka matsala. Idan aka baka shi a daidai lokacin. To sai a hana ka wannan abin kuma sai a baka wani abu da ya fi shi. Ko kuma akwai wata musiba. Wanda ƙaddarar Allah ta nuna in dai babu iyo binta sai ta faru. To sai ka zo kana ta addu'a Allah ka bani kuɗi, Allah ka bani kuɗi, Allah ka bani kuɗi, ko kuma Allah ka bani mota, Allah ka bani mota. Sai ka ga shiru Allah bai baka mota ba. Wani ya samu mota, wani ya samu mota. To Allah ya manta da kai ne ko an tsane ka? A'a. Wala Allah akwai wata musiba da za ta yi awon gaba da idanuwanka. To Allah sai ya kare ta sai aka ji baka mota. Don Allah ya zo a kawo maka jifa-jifai guda 100 a jera. Kowace 'yar miliyan kaza-kaza. A ce to ka zaɓi jifa-jifan nan ko kuma ka zaɓi idanuwanka. Idan aka baka jifa-jifan nan za ka rasa gani mudus. Wanne za ka zaɓa? Haba Allah gafarta wa lafiya. Ai ko da da jiragen sama aka haɗa sai ka ce a ƙara gaba. A balle da idanuwa na. Aka ɗauke idanuwa aka maka jifa-jifayya za ka yi da su ba ido, Allah gafarta ba da. Ko kuma a ce wani abu zai lasan maka da ƙafafuwa biyu. Ko kuma a'a Allah ya bar maka ƙafafuwa amma wancan abin da ka roƙa a dakata ba a baka ba. Ai za ka so ka tsira da ƙafafuwanka. Wancan abin ya zama sakun baka san mai Allah ya tanada a gaba ba. Haka dai ko ba haka ba ne. To irin wannan abubuwan ba za ka iya lissafa su ba. Allah shi ya san hikima da zai sa ka yi ta'addu'ar wani abu ko dai gaba ɗaya ya ta ba baka ba. Wani kuma yana ta yi Allah ka ba ni kuɗi, Allah ka yi mun kaza, ɗan shekara 30 ne, ɗan 20 ne, so ke ketare ne, shi ma ya shiga ainihin tsararraki. Allah ya san wawa ne. Idan aka ba shi bugarwa zai yi shekar, sai a kyale ka sai ka ɗan so masrufa lokacin da kake da buƙata, to sai a baka. Kaga da a baka kuɗi kana yaro, ka fanta ma kuma tsufa ya zo ka shiga tasku. Ba mataimaki sai Allah, haka ya ci ko a bari sai ka tsufa. Wallahi gara a bari ka kwana biyu. Shi yasa daga cikin addu'ar ma'aikin sallam yana cewa Allah ka sa mafi yawan arzikin da za ka bani. Lokacin da shekaruna suka tafi jikina ya yi rauni. Lokacin da shekaru suka tafi jiki ya yi rauni, to an fi son gata da ta goma shi a wannan lokaci. To saboda haka da 'yan uwa a takaice, Allah da ya faɗi wannan sifa ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard. Wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa suna roƙon Allah. Kuma inda za ka ga wayar Allah, mun ce akwai tambaya bi lisanil maqal. Yanzu maganan nan da muke yi baka san dubunnan miliyoyi da suke roƙon Allah ba a yanzu nan. Wani da Hausa, wani da wani yare. An ce yarukan ƙasanmu in ka tace su sun kai wajen yare 450. To wannan na ƙasanmu kenan banda wasu ƙasashe. To yanzu za ka iya samun mutane ɗaruruwa dubunnai suna roƙo da ainihin harsuna daban-daban, kuma buƙatu daban-daban. Wani ce ake Allah ba ni. Wani ce ake Allah ka yaye mun. Wani ce ake Allah ka kare ni daga. Kuma ba sautin da zai rikice ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ba buƙatar za ta ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kai yanzu a samu mutum 10 Hausawa. Ake su yi maka magana a minti 10 kowa na faɗa. A matsayinka na Bahaushe mutane 10 su yi ta magana lokaci ɗaya. kuma da Hausa amma zan ka da Bahaushe sai sun gama sai to abiyo dake dake wani me yake cewa wani me ya fada wani me ya fada baka isa ka fice sai ba to ballanta na kuma a ce yaron ruka je kama ka iya yaran je ka ce ka iya fulatanci ka iya Hausa ka iya Turanci ka iya Barbarci wannan hudun su zo kuma wani da Hausa su dinga magana a lokaci daya kai a ce ma iya minti dai kadai a gama a ce to a biyo dake dake wani me ya fada daga farko har karshe wani da ya fada kai da kanka da sun fara zaka ji da Allah kudakata a jif ta mutum daya saboda ka san ba za ka iya ba to wannan sifar kawai ta nuna maka Allah shine Allah kuma shine ala kulli shay'in qadir shine mai iko a lubi a bisa dukkan komai to wannan shine roko bilisanil maqal a furta to sai kuma roƙon Allah bilisanil hal yanayina ya nuna maka cewa ina buƙatar kaza tumbika halatu banzari amma khabari yanayina kawai ya nuna maka cewa ina son kaza yanzu misali a ce wani mawadaci kuma karimi ya fito daga gida zai fita sai wata talaka so gashi sai suka tawo a guje aka dunga jinjina aka dunga jinjina Allah ya taya ba Allah ya kiyaye Allah ya kare gaba da baya sai shiru ko ba su fada ba kai ka tsani wannan roƙo ne bilisanil hal halin sai yana nuna suna so ai wani abu to malamai suka ce shi wannan bilisanil hal tana kasancewa a wajen mumini tana kasancewa a wajen kafiri shi kafiri ko bai furta yace Allah yi mun kaza ba to amma yanayinsa ya nuna kuma yana so ai masa haka ne ko ba haka bane a matsayinsa na dan adam baya buƙatar siyarwa yana buƙata baya buƙatar tubatarwa yana buƙata baya buƙatar lafiya yana buƙata kenan ko mutum saboda kafirci da dagawa bai bude baki yace Allah yi mun ba to yanayinsa ya nuna dole yana da buƙata ai tunda Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara an riga an gama kana da buƙatar to shi sa malamai suka ce su kafirai wani lokaci in ta kure to shine dole za su fara wa idza gashiya ummujin kadhulali da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahu bil barri faminhum muqtasid wa idza massakum ad-durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila bari aradtum wa kana al-insanu kafura Allah yake cewa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali kafirai makiya Allah wanda suka yi watsi da shari'ar sa idan wani kumfa ko raƙumin teku ya mamaye su ya tari gaban su ya lullube su da'u Allah mukhlisina lahuddin za su dunga roƙon Allah suna tsarkake ibada da addu'a a wajen sa ba sa roƙon kowa shi sa Allah yake cewa wa idza massakum durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya idan musiba ta same ku a cikin teku duk da a duniya su kira allolin su gumakan su abubuwan tsatsuban su to amma idan wuri yayi wuri sun san sai rabbul izzati subhanahu wataala na taɓa ba ku kissar Ikrima ibn Abi Jahl lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bude makka yana jinga manzo Allah a makka sai ce a'a shi ba zai taɓa hada wuri da ma'aikin Allah ba saboda kiyayya da gaba ya tafi ya shiga jirgin ruwa nufin sai tafi Habasha Allah sai so shi da alfaidi wato bayan Allah ba a shiga tsakanin Allah da bayi Allah yana mana mu'amala ta gata da karinci yanzu a ce ga wani saboda kiyayya ya nuna ba zai hada wuri da ma'aikin Allah ba wanda Allah ya fi so da Allah zai masa mu'amala irin yadda muke wa juna me zai faru da ya shiga jirgin sai a nutsar da shi a ce tunda makiyin ma'aikin Allah ne makiyin Allah ne duk wanda bai san manzon Allah bai san Allah wani in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to amma sai Allah ya so shi da rahama yana shiga jirgin ruwan nan sai jirgin ya tsoma tambal tambal to shi da yake sabon yanka rake ne bai taba shiga jirgin ruwa matsala ta faru ba sai ya tsoma kiran Lata da Manata da Uzza sauran kafiran da suka san dawan gari sai suka ce kai kai ba a kiran kowa sai Allah a wannan halin sai karka jawo matsala ba a kiran kowa sai Allah a wannan halin yace to haka ne sai ya daga hannu yace ya Allah in har ka tsilatar da ni daga wannan bala'i zan daina dora hannu na akan hannun annabin kada imani da shi Allah ya tsayar da jirgin ruwa tsaf suna tsallakawa gaba sai ya wani jirgin sai makka sai ne sai tuba kun ga Allah ya so shi da rahama ma'ana su kansu kafiran masu hankali su san idan matsala sai matsala to Allah shi kadai ke fitar da bawa daga matsala Allah ka datar da mu saboda haka dai bayin Allah wannan ayatu tana nuna mana matsayin Allah da kuma matsayin mu mu kafasu abinda nake jaddada mana musamman watan nan na azumi na fada na maimaita mu jajirce da addu'a sama da kowane lokaci bayan neman gafarar Allah to kasan mu lalle mu tukura mu yi tukuru a wajen addu'a Allah ya zauna da ita lafiya kuma ya azurta mu da nagartaccen shugabanci wanda kowa zai yi farin ciki da shi dan kasa ne wannan shine addu'ar mu kullun Allah ya gyara shi wa gaba ne sai ta wannan shine abin da ya kamata kullun mu dinga yi ya kamata mu sani dai wasu na ba kan su raguwar dabara wani idan ka ganshi ya daga hannu yana addu'a kashi ya hadi an shiga matsala to duk wanda bai san Allah ba sai an shiga matsala zai dawo mu cikin matsala ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi shiddah ka san Allah a lokacin walwala lokacin kwanciyar hankali yadda ka san numfashi ba za ka yi wani lokaci ka ce banda wani lokaci ba yadda ka san cin abinci na jiya ba zai wadatar da na yau ba to haka nan addu'ar jiya ba za ta wadatar da yau ba kullun a cikin addu'a kake kullun a cikin roƙon Allah kake Allah bani Allah ka yaye mun Allah kare ni to duk wanda ya zamo haka to matsala na zuwa zai ga taimakon Allah na gaggawa Allah ka kare mu Allah kai mana jagoranci to Allah sai ke cewa kullu yawmin huwa fi sha'an kullun a koda yaushe nan da aka ce kullu yawmin kalman al-yawm ana nufin al-waqtu an gane ko domin al-arfi al-yawmu shine daga fitowar rana zuwa fadawarta idan muka ce shi ake nufi to dare kuma fa to kenan kullu yawmin ma'ana fi kulli lahza duk wani kyafta ido da ma kasa da kyaftawar ido to Allah yana cikin wani sha'anin a azurta suwa ne a janye daga hannun suwa ne a ɗaukaka suwa ne a wo kasa da suwa ne a ba suwa ne lafiya a janye daga suwa ne a yi kaza ga suwa ne a janye daga suwa ne kowane kyaftawar ido Allah yana wannan aiki a nan sai malamai suka ce ba wai wani sabon aiki bane ba wato suka ce wannan at-tabyin ne ba al-ibda ba mun gane ko al-ibda shine kirkiro abu a yi shi mun karanta ba dadewa in kwanakin nan Allah ya rubuta al-maqadir al-lawh mahfuz tun kafin ya halitta duniya da shekara 50 an riga an gama to wannan abin da yake kafa ta kowace lahaza shine zartarwa zartarwa ma'ana an riga an tabbatar in sai dai bayarwa bayarwan nan ko dai ta alheri dan adam yake so ko kuma ainihin akasin sa duk dai yanda maqadir suka gudana to haka na ainihin tanfibi zai iya kasancewa to sai ke cewa kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana cikin wani sha'anin dangane da lamarin bayinsa to sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa abi hadha tadbir al-azim shin da wannan tsarin mai girma wanda Allah yayi mana an bi ghairihi min an-ni'am kuko da waninsa daga cikin ni'imomi kai ko ba a faɗa maka ba kasar ambaci babban ni'ima saboda an nuna wadatar Allah da kashinka kuma aka baka dama aka ce ka roƙa ku duba yadda hadisi ya inganta cewa duk lokacin da sulusin dare ya rage kashi biyu na ukun dare ya tafi to Allah subhanahu wata'ala yana zuwa sama ta kusa zuwan da ya dace da shi subhanahu wata'ala ya ce wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta masa Allahu akbar ma akrama Allah wa ya kai karimcin Allah ni na san a yau duk kudin mutum ba wai bilioniyam ko triliya ne ba zai zo yana shela ba cewa kowa ya zo ya kawo bukatu ai masa ba na ji an taba wannan a duniya ya dinga shela yasa a je ai ta shela a kawo bukatu ai layi da su mu yi ta ba su a'a sai dai ka zo ka nema in Allah ya darabanka a baka in ba rabanka a baka guri amma ayye kuwa ai shela yo ai a lokacin mulki ma Umar ibn Abdul Aziz shine muka ji a tarihi an yi wannan saboda mulkin da shi fada na adalci yayi kuwa ake ina ta zurai da ba su da mata suna so su yi aure su zo a ba su kudi su yi aure shiru ba wanda zai zo ina wanda bashi yayi musu yawa suna so su biya ba kudi su zo a ba su baitul mali ba wanda zai zo ina wanda bashi da gidan kwana ya zo a ba shi kudi ya sai gida shiru ba sai kuwa su yi su gama su koma Allahu akbar والسابقون السابقون ذاك المقربون ابو يار غادي سي دي تاري الله كذا اي تو saboda haka bayin Allah wannan aya tana nuna mana gata ne Allah ya mana shi yasa na sha fada mana ya kai mai bukatu tare a hirdinka ina jan kunnanka ka zo ka yi ta bacci har alfijiri ya fito baka tashi ba kai tanka kuma kai tanka kuma kai tanka lokacin da Allah yake yayi kuwa da kansa wa zai kiraye ni na bashi na amsa masa wa zai roke ni na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta masa sai kuma kana ta bin shari an yi ba kai kai kokari bawon Allah ko ana ha maza ha mata kafin fito uwan alfijiri da awa daya a cikin afarke kake dullalatin ka da kasalanka a sai kafin alfijiri ya fito ka samu awa daya lafiyayya da farkawa kayi alwala kayi abin da ya kamata na farfinu kuma ka daga hannu kana roƙon Allah mai kowa mai komai duk lokacin da kashin ka ya hade ina jin tsoron ɗayan biyu kake ko dai bacci kake ka ki tashi har alfijiri ya fito to an yi loni an barka a tasha ko kuma in ka gama sallar asuba za ka je ka kwanta kai ta bacci nan ma akwai sababbin baya bayan Allah akwai abin da yake bayarwa kafin fitowa alfijiri to akwai wanda kuma ake datsewa sai kuma da an gama asuba kafin rana ta fito to nan ma in kana bacci za a yi ba ce ina masu rubuto takaddu cewa suna so su yi aure a jakunan masu kuɗi ku taimaka musu to ka tashi wannan lokacin ka daga hannu kai tuta Allah aure nake so ba ni da kuɗi eh wallahi na imani in dai ka kama sababi to Allah zai taimake ka sai ma kai mu wani auren kai ma insha Allah Allah ya dace da ku to Allah subhanahu wataala sai ce sanafuru lakum yace sanaqsidu li hisabikum zamu nifi muku hisabi ayyuha saqalan ya ku manauyaya ko masu nauyi wannan kalma malaman tafsiri suka ce ba ma'anarta ake nufi a wajen larabawa ba at-tafarruq shine kaman a ce abada wato ainihin abada kulawa ga wani bangare na musamman misali yanzu balarabe zai ce sa'atafarrugu laka ya fulan wani zan baka lokaci naka na musamman kila wani aiki yake sai kazo kana magana sai ce to dan saurara da na gama abinda nake yi kuma zan mai da hankali na gare ka saurare ka kuna ganewa to shi Allah ba haka yake ba shi Allah ba abinda zai dauke shi daga wani abu kai ne kake da wannan sifar yanzu ba zai yiwu a ce kana gani da wane kuma kana gani da wane a lokaci ɗaya ba ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi dawfi babu wani mutum da Allah ya saka masa zuciya biyu a cikin cikinsa. Zuciya ɗaya tana yin kaza, ɗaya tana kaza, ba zai yiwu ba. Hausa suke cewa ba a haɗa gudu da susa zuwa wuce, dai kaza kai ɗaya. Ko dai kai ta gudu ko kaza gama susar, sannan zai ka ci gaba. Amma dai su biyun, to sai dai in sauri ne ba gudu ba. In dai gudu ne da sunan gudu, to ba zai haɗu da susa zuwa wuce ba. Yawwa, sai ka za ka gama susa sannan sai kai gudu. Saboda me abu ne wanda yake ba zai taɓa haɗuwa ba. To saboda haka kenan shi Allah wannan ba sifarsa ba ce ba. Wato inda fasara ta kai tsaye ne, kamar za ta yi sanafurugu lakum ayyuhas saqalan, wato ainihin za mu, wato da sannu za mu ba ku lokacin da za mu saurare ku. To sai malamai suka ce ba haka ake nufi ba. Ma'ana abin da ake nufi za mu yi muku hisabi ba da daɗewa ba. Saboda me? Saboda wani sha'ani ba zai ɗauke Allah daga barin wani sha'ani ba. Nan abin da ake nufi narko don kunne ne. Don yanzu misali kamar da kana tawa ne, to tunda na ga halin naka haka ne, to lallai zan ɗauki wani mataki na musamman a kanka. Kaga zai ji kunnensa ya yi laushi, musamman ya san za ka iya ɗauka, kuma in ka ɗauka ba za ta yi masa daɗi ba. To a nan kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna, saboda muhimmanci a nan sanafurugu lakum zai ɗauki ma'ana biyu. Ko dai sanafurugu lakum likaramikum, ma'ana kenan mutanen kirki, saboda kirkinku da nagartakku, to kenan zan yi muku wata kula ta musamman domin yi muku hisabi. Kaga kenan me za a nuna ya zama alwa'adu lilmu'minin. Wato kamar ka ce ma wani wani zan shirya ne maka wata karɓa ta musamman, kaga za ka ji daɗi, saboda babban mutum ne, ga dukiya kuma ga halin ƙwarai, an san shi da karamci kuma ga abin bayarwa. To sai ya ce duk nan da ka zo zan maka sauka ta musamman. To kaga za ka cewa irin ne za a kula da kai. To ko kuma mutum ne wanda yake mai laifi, kamar yadda muka faɗa a ce za a ɗauki mataki na musamman a kansa. To ko kuma fajiran aljanu da mutane, a ce to shikenan, wato za mu ɗauki wani mataki na musamman a kanku. Kaga su ma dole ne kunnen su yi laushi in masu hankali. To Allah sai ki ta sanafurugu lakum, wato ba da daɗewa ba, za mu wato ainihin ɗauki matakin yi maku hisabi. Ayyuhas saqalan, ya ku manauyaya guda biyu. Na farko wannan ayyuha za mu ga cewa an yi hakuri. Kun san hakuri ko? To ha'u. Amma ba a yi alif ba. Ayyuhan al-Qur'ani mafi yawanta za a yi alifun ya'un ha'un alifun. To amma guda uku da yake ta wa ya ayyuha fawqa ar-rahmani a fawqa ad-dukhan, wata surati saman surati ad-dukhan zukhruf, wa qalu ya ayyuha as-sahir, kaga shi ma ha'un ne, ma'ana hakuri ne. Sai sai wa ya ayyuha fawqa ad-dukhan wa ayyuha ladan nuri والرحمن رافقنه ملا ويا ايها فوق الدكان شيني وقالوا يا ايها الصاهر ويا ايها فوق الدخان وايها لدى الرحمن كما كان الرحمن شيني يا ابن ايها الثقلان سي كما دخاني يا ايها الصاهر وانا غدا اوكم هكا سكي با اي مس الف با شي يسا muka ce rubutun alqur'ani tawqifi ne yadda yazo ba kari ba rabi. Ƙurra'u sun bambanta kamar ina jin Ibn Kathir da Abu Amr ibn Bammasaba, in sun tsaya za su yi alif kamar saura, su ce ayyuha saura kuma ayyo. Shi kuma Ibn Amir in zai wuce zai ce ayyuhu saqalan, ayyuhu sahir. To kenan Allah sai yake cewa sanafurugu lakum ayyuha saqalan. To me yasa aka ambaci aljanu da mutane a sakalan? Malaman tafsiri sun yi sabani, suka ce ko dai saboda yawan su a ban kasa, yan adam tili ne. Alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata, yanzu ba mu sanya kasa ta zamo mazubi ba matattara a wajen mutane matattunsu da rayayyunsu. Kun ga yanzu matattu suna cikin ƙasa, rayu suna kan ƙasa, ma'ana kamar sun nauyaya ƙasa saboda yawansu. Su ma aljanu saboda yawansu kamar sun yi wa ƙasa nauyi. To sai aka ce as-saqalani, ma'ana ta farko kenan. Wasu suka ce as-saqalan ana nufin wanda aka ɗora musu nauyi, nauyi na ibada. A yi tauhidi, a yi sallah, a yi zakka, a yi haji, a bar kaza, a aikata kaza. Kun ga wannan nauyi ne. Shi yasa ake kiran mutum al-mukallaf ko? Al-mukallaf shi ne wanda ya balaga mai hankali, kun ga nauyin shari'a ya hau kansa. Kenan ya zama al-musakkal. Wasu suka ce a'a an kira 'yan adam da aljanu da suna as-saqalan lima alayhima min saqaliz-dhunub. Saboda nauyin zunubi. Dan adam da aljanu su ne suke yin zunubi har zunubin nan ya zo ya masu nauyi. To kina sun zamo as-saqalani masu daukan nauyi na zunubi. Allah kiyaye mu. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayin min shay wa innahum lakadhibun wa la yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim. Allah ki ta kafirai suke ce wa masu imani ittabi'u sabilana, ba wai kuna cewa lahira idan aka je da zunubi za a yi dako ba. Allah ki cewa wa sa'alahum yawmal qiyamati hinna, wato dakon zunubi ya munana ga ainihin fajiran bayi. Kenan wannan yana nuna zunubi nauyi gare shi. To sai kafirai suke cewa masu imani mu ku bi tafarkin mu, in ma zunubin dakonsa za a yi mu za mu ɗauke muku gobe alkiyama. Ka ji wata kasassa ba. Kenan wai su ke shafar suke. Ka ji fa su shafaffu ne da mai ba nauyin komai na wani za su ɗauka. Allah sai yake cewa a'a ba za su ɗauke nauyinsu ma ko ƙanƙani ƙarya suke. Sai ce wa la yahmiluna athqalahum ma athqalihim. Ranar tashin alkiyama za su ɗauki nauyinsu da kuma nauyin wa'ancan. A nan ba wai ana nufin nauyin laifukan wa'ancan kawai a ɗora ma wannan ba. Malamai suka ce a'a wanda suka sababa ma wasu ɓata, duk wanda ya zama sababin ɓatan wane ne to yana da zunubi irin na wane. Kun gane ai wane ya yi zunubansa na kankin kansa kuma ya ɗora wasu akan ɓata, to duk zunubin da suka samu ba tare da an rage nasu ba shi ma yana da kamasho irin wannan. To irin wannan ne ake cewa za su tashi da nauyi ainihin tare da nasu. Allah ya kiyashe mu. To wannan dai shi yasa aka kira su as-saqalani kamar yadda malamai suka faɗa, shi ne ainihin mutane da aljanu. Sai ki cewa sanafurugu lakum ayyuha as-saqalan, wato ainihin za mu ba da lokaci gare ku domin muku hisabi ya ku wanda kuke masu nauyi ko wanda aka ɗora ma nauyi na ibada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku ya zamo ainihin kuna ƙaryatawa. Wato kun ga a nan an kawo tasmiya, kun ga aka ce sanafurugu lakum kuma sai aka ce ayyuha as-saqalan, ba a ce lakuma ba, sai aka ce lakum domin a nuna ɗaiɗaiku kowa. Ba wanda zai ɓata a rububi. Ba za a ce to ai shikenan ina tim ɗin mutane ga su, ina tim ɗin aljanu ga su, to shikenan wane ne masu laifin cikinku, wane ne mutanen kirki, wani ya ƙarfin hali sai to shi dai ya yi amma ya tuba, wani kuma ya gum, to kaga ya ɓata a rububi. To ba haka za a yi ba. Lakum dukkaninku ɗaya bayan ɗaya. Kun ga sai aka ce ayyuha as-saqalan. Kuma sai aka koma zuwa ga ainihin tasmiya na cewa ainihin jinsi ne guda biyu. A nan sai ke cewa yas'aluhu man fis samawati wal ardi, wato wanda suke cikin sammai daga sai suna roƙon Allah ay yansiqu ay tilusqin, wanda yake masu wanda su aka rubuta ya'un sigara ba ya'un bane ba'un ne, ay binusqin wato ta hanyar furuci aw halin ko kuma ta hanyar hali, shi ne ta hanyar yanayinsu, shi ne suna roƙon sama ya haka juna ilaihi, abinda suke da buƙatarsa من القوة على الإبادة كمن سامن كرفين إبادة والرزكي لكم أرزكي والمغفرة لكم غافرة وغير ذلك لكم ونمونا كل يوم شديد وقت أكون لوكتي هو في شأن ألا إنا تسيوني شأني شديد أمر وتعالى إنا تسيوني الأمر يظهره ولعلى كبيناتي على وفق ما قدره في الأزل ورغدن يند ألا يتعالى شيء قدراشي تنتني من إحياء نرايا و وإماتة لكم أين في المتروى دوني في أموتو hakane kuma dole sai an haihu shi yasa wani yake cewa duwunin Allah Allah na da tawaga guda uku wanda ake tankada kiyar su kuma sai sun isa inda ake so yace tawaga farko a hankido su daga tsatsan iyaye maza zuwa mahaifar iyaye mata nawa akai a yau Allah kada ya san iyaka wasu kuma sai a hankido su daga mahaifar iyaye mata zuwa duniya nawai akai a yau Allah kada ya san iyaka wasu kuma a tanka da kiyar su daga doran kasa zuwa cikin kasa nawai akai yau wasan su da sabu ba to kullun wannan sai ta kasance adadin da Allah kada ya sani to shine abin da mai tausiri yake nunawa ainihin anan yake cewa min ijiyain narayawa wa imatatin da matarwa wa izazin da kuma daukaka daraja wa idlalin da kuma yin kasa da matsayi wa ijna'in da wadatarwa وإذانٍ لكم أين فنرى ثروة وإجابةٍ لكم كرب الدعاء وإباءٍ لكم وإطاء سائلٍ لكم بي وميروقو وغير ذلك دون ونن دف أكون لوك في ألا ينا ونن فبأي آلاء ربكما تكذبان دونين لك سمن يمن ينئمو من أبنجد فتي كريتاوا لكي سيوا أي بهذا التدبير الأظيم شند ونن واتو أين فن سالي ميجرما وبغيره وأم بغيره من النعم كوكو دوانينسا ندق السن إمومي سيتي سنفرغ لكم شيني سنتصد لحسابكم واتو أين فين بعد الإوابة زام وأين فين لفيمك حساب أيها السقلان ياكوما سنوي قدابيو شيني الإنس والجن متانيد على الجنو فبأي آلاء ربكما تكذبان دوانين ندق السن من يمن إمومي أبنجزنكو كوكي كريتاوا abi tilka ni'am shinda wannan ni'imomi min isabati al ta'a naba da lada ga masu biyayya uqubati al ma'siya da kuma akuba ga masu sako an li ghairiha koko da wani wannan kuke karetawa an nuna mun lokaci tunda zo zamu tsaya nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren yadar da mu daidai din amin amin tambayoyi suna da yawa gaskiya akwai tambayoyin da mun sha amsa su to amma kuma zaka ga cewa ana ta dawo da irin waɗannan tambayoyi an amsa su ba wai so dai ba to ina ga za mu iya dauka mataki na duk tambayar da aka amsa insha Allah mai ga masallaci a daina dawo da ita a tambaya sai amsa ku san so nawa wannan dai a gobe yake cewa malam menene hukuncin yin sallah hukuncin yin sallama da amsa ta a musulunci to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sallama wato mustahabbiya ce amsa ta kuma wajibi ne me yasa saboda hadisin da yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne a wata riwaya akwai amsa sallama raddu salami kun ga ba ambaci assalamu ibtida'an ba sai aka ambaci mai da sallama sannan Allah ne yake cewa wa idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kun ga ita ma wannan ayi ta ce idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ya zama kun yi wadda ta fita ko kuma da waccan da wannan malamai suka ce yin sallama mustahabbi ne amma mai da ita shi kuma wajibi ne wanda yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin inshora a musulunci mun sha bayani dangane da abin da ya shafi inshora na farko abin da ya kamata mu sani akwai abubuwa wanda musulunci bai yarda da su ba amma yahudancin duniya ya kakaba mana ba yadda za mu yi. Asalin inshura kamar yadda kuka sani za a ce akwai ta lafiya, akwai ta abun hawa, akwai ta kaza, akwai ta kaza, amma ta rai an ce ana yi a wasu kasashen. Yanzu misali za a ce mutumin da yake da inshura da wani kamfani misali, to duk wata zai dinga ba da kaza. Shi kuma idan motocin nan nasa da ya musu inshura da wannan kamfani sun samu matsala, to shi kenan kamfani zai gyara masa, ita ko ne kamfani ba shi wata misali. Ko kuma a ce ma'aikaci mataki na ƙasa ko na jiha wani Allah ko na ƙaramar hukuma, a ce an saka ka cikin tsarin inshura a cikin albashinka duk wata za a yanki kaza na albashinka, kai kuma ka je ka zaɓi asibitin da kake so kai mu'amala da shi, kuma za a yi tahdidi cewa to iya cutar da bata wuce kaza ba, kai da matarka da ƴaƴa kaza, idan dai haka ake yi, to shikenan duk wata mukaddara za a yanke maka 5,000 ko abin da yafi haka ko ya kasa haka. Kai kuma in ka samu rashin lafiya da kai ko matarka ko wannan ƴaƴan, ka je ka asibiti, ita ko gwamnati za ta daidaita da asibiti suka san tsarin da suka yi. To shikenan kullum ana ta yankar 5,000 in 5,000 ne. Kai kuma sai aka zamo ka zamo mai lalurori, matarka mai lalura a yanka haka kullum, ko ko duk sati akalla za ku je a muku hidima ta 10,000 kama da ganin likita. Tunda ganin likita ma ai ba kyauta ba ne, akwai likitan da 10,000 ake ganinsa, kawai ka gani shi maka bayani kai masa bayar 10,000 ba kofar asabar saboda matsayinsa. To a ce akwai kuɗin ganin likita kila 5,000 ko 3,000 sannan kuma magani na kaza. To yanzu a kaddara a ce asibiti ta maka hidimar 40,000 duk wata, kai kuma can ana yankar 5,000, wa ya ci tatar? Kai ka ci tatar. To sai ya zamo kai kuma Allah ya baka lafiya kai da matarka da ƴaƴanka, duk wata ana yanke 5,000, wata ya zo ya wuce ba ma wanda ya je asibiti a cikin ku, wata 2-3 ai wata 6 ana yanka 5,500, 30,000 ko kuma ba wanda ya je asibiti, yanzu wa ya ci tatar? Gwamnati. To kaga wannan zai nuna maka duk abin da zai zama ko dai a cinye ka ko ka ce to wani abin sunansa tata. To amma babu yadda za mu yi, dokoki ne na yahudancin duniya an kakaba maka baka da zaɓi sai ka yi, saboda haka Allah gafarta mana, shi ne abin da za mu ce. To sai wannan yake cewa tambaya ta anan shi ne, malam na ga ana shafa'i da wuturi raka'a 3, ɗaya sai a yi raka'a 2 a yi sallama, ɗaya kuma sai a raka'a sai a yi raka'a 1 a yi sallama ba za a iya haɗe su ba, to kuma abu da ya karbuto wuturi yana da fuskoki. Akwai wuturi na raka'a 1, akwai na raka'a 3, 5, 7, duk kowane sunansa wuturi. Malamai sun ce in za ka yi wuturi na raka'a 3, to a nan sai dai in ka fara ba za ka zauna ba, ma'ana za ka yi wuturi raka'a 3 suka ce sai ka yi raka'a 1 ka tashi, ka yi ta 2 ka tashi ba za ka zauna ba, sai ka yi ta 3 sannan kai sai ya ka sallame. Me yasa? Saboda idan ka zauna bayan raka'a ta 2 ya yi kama da sallar magariba, an gane ku? Amma idan za ka yi wuturi na raka'a 5 ko 7, malamai sun ba da zaɓi, ko dai ka yi 2 ka zauna ka yi ta hiya ka miƙe, ka yi 2 ka yi ta hiya ka miƙe har sai ka je na 5 ɗin sannan ka sallame, ko kuma tun daga raka'a ta 1, ta 2, ta 3, ta 4, ta 5 duk ba za ka zauna ba sai ka je ka zauna, hakanan wanda za ka yi na 7, hakanan na raka'a 9. Amma ne abin da ke cewa don Allah limamai musamman matasanmu, tun da mutanen gari ga magarin mutane ba su saba na a dunƙulen nan ba, ku yi masu wanda suka saba, ku yi raka'a 2 ku sallame ku tashi ku tuko 1. Dan karshe yanzu idan kai 2 ka miƙe za ka ce subhanallah subhanallah, ma'ana ka manta ka tashi,
kuma wani ma su zauna su kita ce sai maka tasbihi kai kuma nan wai so kake ka dan baka wata sunna eh to in ma har zaka kai ilmantar da su kace to in kun ga an zo wuturi zamu iya wuturin raka'a uku wata rana in kuga nayi biyu na tashi ban zauna ba to ba mantawa ne ba in sun sani ba matsala amma in ban sani ba gaskiya za a samu matsala nan sai ke cewa shin idan mai gida wato miji ya tsufa ya yi raunin da baya iya ciyar da iyalansa ko tufatar da su amma yaransa sun tasa za su iya ɗaukan nauyinsu shin haƙƙi ya sauka daga kan mijin ƙwarai ko ya sauka ya ce menene hukuncin ba da cin hanci a yi maka wani abu da ka cancanta da shi misali ƙarin girma a wurin aiki abinda malamai suka ce duk abinda ya zamo haƙƙinka ka yi juyin duniyan nan a yi maka aka ƙi maka aka nuna sai ka ba da wani abu kamar yadda ya rubuta mutum ya cancanci a yi masa tarkiya shi ne a yi masa promotion aka ƙi masa ko kuma irin wanda tsira za su yi ritaya haƙƙinsu ya kamata a ba su amma wanda abin zai biyo ta nan sa ke madaga su yi kiya ita sai an ba shi wani abu kun ba inda za ka yi ƙararsa to malamai suka ce a nan kai ya halatta ka bayar shi kuma ya cuta balbal haka nan duk wani haƙƙinka da zai maƙale ko wani cancantarka abu biyu ne ko dai haƙƙi da ya maƙale ko cancanta da kai a yi gaba da kai to duk aka ƙiya aka ce sai ka ba da wani abu to in ka matsu ka bayar a musulunci ba ka da laifi kamar wanda yunwa ta kama ne ba abinci a cikin dokar jeji ya ci mushe cin mushen ya halatta ba don mushe ya halatta ba sai dan lalurar da ya samu kansa to haka nan duk wani mai haƙƙi da aka ki bashi haƙƙinsa wannan yake cewa malam mutum ne ya rasa raka'a a bayan wato ya rasa raka'a a biyun farko a sallar da ake bayyana karatu malam sai ke malam tambayar a nan shine in ya tashi cikowa wannan raka'ar biyun shin zai yi karatun fatiha ne a ɓoye zai yi to wannan tambayar ni na fa an faɗe ta so nawa to amma dai in sha Allah daga ƙarshe mun sha bayani malaman mazhabobi sun yi daban-daban shin idan ka zo ka samu sallah kai farkonka ne ko ku a ƙarshe ne misalin da ya kawo sallar isha'i sai ka zo ka samu ana zaman tahiya na farko kai kabbara harama ka ga raka'a biyu sun tsere ma sai kai kabbara harama ka ga liman ya ɓoye karatun fatiha da ya zauna ya yi tahiya sallamewa zai yi kai kuma raka'a biyu ka samu to yanzu da ka tashi me za ka yi fatiha da sura a bayyane irin yadda ya kubuce ma ko ko fatiha a ɓoye domin wa'ancan da ka samu su ne na farkonka na ƙarshen kuma shine fatiha ainihin a ɓoye wannan shine mahallin sabani mazhabar mu ta malikiya da muka fi sabawa suna cewa abin da ya kubuce maka shine za ka rama a malikiyance in ka zo irin wannan halin liman ya sallame in ka tashi sai kai fatiha da sura a bayyane sai ka zauna kai tahiya sai ka sallame amma mafi yawan malamai suka ce a'a abinda ka samu na sallah shine farko suka ce yanzu lokacin da ka zo kai kabbara harama a yaushe ake kabbara harama farkon sallah ko tsakiya ko ƙarshe farko tashi da kai kabbara harama yanzu ka yadda yanzu ka fara to kenan wannan biyun da ka samu su ne na farkonka to idan liman yayi tahiya ya sallame sai ka ci ko fatiha a ɓoye domin su ne na ƙarshenka wancan da ka samu fatiha a ɓoye su ne na farkonka kuma wannan shine abu mafi ƙarfi domin za ka ga Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai an ambata sun tafi akan wannan tare da cewa shi ma mazhabar malikiya magabata da yawa sun tafi ana zingina wannan ina jira wajen sai na Umar ko Abdullahi dan Umar ko wanda ga wannan saboda haka duk wanda kai dai sallar ka tayi ba kabali ba ba aji sai yake cewa sai tambaya ta biyu malume hukuncin yin dayin a musulunci do yace dayin shine mutum ya hada wani abu da wasu mata ke amfani da shi danyin fulawa da sauransu in yayi wannan abun sai kaga umar ta tayi baki koda kuwa jace umar ta sa malamai sun ce rina gashin da wato ya zamo fari ne to ba a rina shi da baki da farko dai kafin nan abin nan masala ce kalafiya Imam Tirmidhi ya kawo hadisi masu yawan gaske wanda suka nuna a iya rina farin gashi da abin da ba abin nan wato da baki to amma akwai hadisin Muslim wanda lokacin da aka bude maka kun san hadisi na karshe su malamai suka fi dogara gare su lokacin da aka bude maka wata shekara kenan shekara ta 8 saura shekara Juma'a ki Alayhi Salam iban kwana da duniya to Abu Quhafa mahaifin Sayyidina Abubakar a wannan ranar a wannan shekarar ya shigo musulunci to Sayyidina Abubakar ya taho da shi ya furfure kutuk ya kawo shi a wajen manzon Allah manzon Allah har ya fada yace me yasa baka bari muka je muka same shi ba ai mu ya kamata mu je mu same shi Allahu akbar to sai yace a canza wannan furfura ta sa a rina ta amma a nisanci baki yace ghayru shayba walakin jannibu sawada ma'anar hadisi a canza wannan furfura amma a nisanci baki to da wannan hadisin da yawa daga cikin malamai suka ce kada a rina furfura da bakin abu na farko dai suka ce saboda haka hadisi ya nuna abu na biyu akwai shigo-shigo ba zafi yanzu akwai mutumin da Allah ya masa kyakkyawar kila tsoho ne amma kuma yanayinsa bai nuna tsoho ba ne sai furfura to kaga yanzu idan ya rine ya je samu wata matashiya sai da wata matashi ne ba ta san kakan matasa ba ne to da wannan malamai suka ce a'a ba a yadda tsoho ya rine a gashinsa ba to sai dai mun ce yanzu furfuran Najeriya ai ba su shekaru ba ce za ka ga matashi wani lokaci ɗan 20 da ko ɗan 30 da ya fara furfurewa to ala kulli halin dai mai bakin gashi ya gyara gashinsa da wani abu ya walƙiya wannan ba wani hali da na sani daga malamai sai dai in abin zai cutar da shi to in abin zai bar baya da kura to shine abin da aka hana an gane ko to ina ganin saboda yanayin lokaci mu takaita daga wannan tambayoyin Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar muna lalai maraba da mai girma sakataren gwamnati Alhaji Bala Mamsa wanda Allah ya kawo shi a wannan yammaci na sani cewa shugul sun yi yawa ba wai wannan rana ce kadai ake so a zo ba amma damammakin ne ba sa yiwuwa saboda kullum nauyi ne na mutane to muna masa addu'a alkhairi ya fatan alkhairi Allah ya musu albarka ya riko da Allahyansu ya ba su ikon soke nauyin al'umma da yake kansu bayan Allah kamar yadda na faɗa dinga addu'o'i marasa yankewa musamman a wajen ƴan uwanmu da suke hannun ƴan ta'addan nan za ka yi tausayi irin abubuwan da yake faruwa kafin mai addu'a ina maimaita kalmomin da na sha faɗa wanda Allah ya ƙora musu nauyi ta fuskar jagorancin ƙasar nan su ji tsoron Allah su tuna rabbul izzati zai tambaye su haƙoƙin nauyin da ya ƙora musu musamman jinani tun daga kan shugaban ƙasa zuwa mataimakinsa zuwa ƴan majalisa ko na wakilai ko dattawa zuwa wanda harkokin tsaron ƙasar nan suke hannunsu to ji tsoron mahaliccin su Allah da ya ba su wannan dama. Wannan zubar da jini yayi yawa. Ba sai na faɗa muku abin da ya faru a satin nan a Zamfara ba. Kusan shekaran jiya wata ko shekaran jiya ake magana an kashe mutum 50. Jiya kuma ake magana ko shekaran jiya an zo an samu wasu a masallaci suna sallah an karkashe. Kuma shiru ni dai ban ji wata murya mai ƙarfi a mataki na ƙasa. Da aka nuna tirda Allah wani ko za a ɗauki mataki ba. Gwamnati ba wasa ba ce. Wallahi summa tallahi. Wannan ta'addancin za a iya hana shi kuma a cikin 'yan kwanaki wanda suke 'yan kaɗan. Gwamnati gwamnati ce. Gwamnati sai dai wata gwamnatin 'yar uwa ta ita ce abokiyar karawarta. Ba 'yan ta'adda ba. 'Yan ta'addan nan nawa suke. Na sha faɗa wallahi ba sojojin Najeriya ba, 'yan sandan Najeriya. Idan aka ba su kayan aiki aka yi musu training za su magance matsalar ta'addancin Najeriya. Ballantana a zo maganar sojojin Najeriya. Ƙasar da take ɗaukan jami'an tsaro ta kai wata ƙasa domin a magance matsala kuma ta kasa magance matsalar ta gida. Wata irin ƙasa ce wannan? A zamo zakara ba da ƙwayar ka ci tsakuwa. A zai a taimaki wata ƙasa ƙasar ka tana halin ƙoni yasu. Wata ƙafa sai za ta ɗauki mutum gaban Allah. Wallahi abin nan za ka yi ta tunani har ya ƙare. Me yasa abin nan yake ƙarewa? Makamai ne babu? A'a ba a san inda mutanen da suke ba ne? Ba ɗayan biyu. Za ka yi cewa ƙasar nan tamu ta Afirka, ƙasar da ta kai ƙarfin Najeriya ta fuskar jami'an tsaro ko makamai ba ta da yawa. Allah da ya ba mu ƙwarewa ka tambayi tarihin Najeriya, da wahala ka samu jami'an tsaro ƙwararru ko na farin kaya ko masu kaki irin 'yan Najeriya. Su suke zuwa wasu ƙasashe su ba da training, amma sai ƙasar ku ta sakwarkwace haka. Wane duwatsu ne masu nauyi za a iya kasa turewa ta adalci ta ce? To mu dai wallahi iya kan mu faɗa. Ni dai na tabbatar da cewa ko mutum ɗaya aka kashe aka ƙi yin wani abu to ba amsa da za a ba Allah. Ballantana ɗaruruwan mutane ana lissafin dubunnai. Kuma 'yan ta'addan nan suna tsokin da an san inda suke. Ba su fi ƙarfin gwamnati ba. Ba su fi ƙarfin hukuma ba. Amma ka ji an yi shiru. Shin wakilan nan namu mu suke wakilta da gaske a mataki na ƙasa? Dattawan nan namu suna mana dattakun nan kamar yadda muke fata tsakani da Allah. Jami'an tsaron nan ake yadda ya kamata tsakani da Allah. Kuma wallahi. Ni abin da nake kyautata batu wannan matsalar da kudancin ƙasar nan take faruwa tuni da an daina ta. Wallahi tuni da an daina ta. Amma a ce zina ne su zamo kamar ruwan kwata. Yau a kashe, gobe a kashe, jibi a kashe, a kama a wulaƙanta ba lokacin dainawa. Kuma a ce da gwamnati har a kai wai ɗan ta'adda a yankinsa ya sa wa mutane haraji, ma'ana ƙasa a cikin ƙasa. Shi ma yanzu ƙasarsa sai tun ya ɗora wa talakawarsa haraji, ko su biya ko su tashi. Wata irin ƙasa ce wannan? To mu dai muna faɗa musu wallahi idan suka yi kansu suka taimaka mu dai mun sauke ɗauri. Allah samu dace. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اكشف عنا ما نحن من البلايا والمحن، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا.